أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا ينقوى إن من قيسوا تأدين المسلنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na tarayya da ke garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke gabatar da tafsiri na alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma a wannan yammaci na Alhamis 13 ga watan Ramadan hijira tana da shekara 1446 wacce ta yi daidai da 13 ga watan Maris shekara ta 2025 miladiya gabaninmu ci gaba da tafsiri akwai wasu bukatu da aka rubuto wannan na farko na cewa assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya dan Allah ina buƙatar addu'a yanzu haka matata tana ɗakin haihuwa labor room wannan baiwa Allah Allah ya sauke ta lafiya Allah ya raba su da abin da ke cikin ta lafiya Allah ya sa ya zo cikin ƙoshin lafiya. Ya Ubangiji, ka dubi wannan baiwa taka, ka kawo mata agaji da taimako, dangane da wannan yanayi da take ciki, ka sa ta sauka cikin aminci. Wannan na cewa assalamu alaikum, wata ɗaliba ce take neman sadakar Alƙur'ani. A wajen ƴan uwa sai wata mata ita ma tana nemawa ƴaƴanta biyu alqur'ani suna hadda amma ba su da shi ina tsammani wannan takaddar kaman ƙarin bayani ne na takaddar da aka rubuto jiya ko shekaran jiya cewar qur'anin da ake da bukatuwa zuwa gare su guda uku ne na wata ɗaliba da kuma wata mata da take nema wa ƴaƴanta guda biyu da suke hadda amma ba su da alqur'anin hadda din kuma dube da yadda littattafai suka yi tsada sosai ta yiwu ba su da halin sayan qur'ani din to saboda haka ƴan uwa wanda Allah maɗaukakin sarki ya hore masa sai ya ba da gudunmawarsa ma waɗannan ɗalibai da ita ma wannan ɗaliba da suke da buƙatuwa zuwa ga Alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ba da ikon taimakawa ɗin wannan na cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya amin Allah ya saka maka da gidan aljanna aljannatul firdausi amin malam ina neman addu'arka Allah ya sa yaro Allah ya sa yaro na ya bude shago Allah ya bashi kasuwa mai albarka ya kuma raba shi da dukkan sharri amin yanan wannan na nema a sanya danta da ya bude shago cikin addu'a wannan shago da ya bude Allah ya sanya albarka cikin wannan kasuwanci nasa sa'annan kuma duk wani kalubale a Allah ya kawar da shi duk wani sharri Allah ya tunkuɗe shi shine bukatarta kenan duka takaddunmu na yau bukatuwa ne zuwa ga addu'o'i daga bakunan ƴan uwa musulmi Allah ya biya wa kowa bukatarsa sannan akwai wani matashi cikin yara masu halartar wannan majalisi namu Abdurrahman shi ma ya ce yana nema ƴan uwa su sa shi cikin addu'a Allah ya taimake shi cikin al'amuransa abubuwan da suke damunsa Ubangiji ka yaye masa ya Allah ka albarkaci rayuwar wannan matashi a tafsirinmu da muke yi ajiya idan ba a mance ba an karanta mana aya ta 37 daga sura ta 2 wato suratul baqara fadin Allah madaukakin sarki fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim wannan ayar mun fara bayanin ta ajiya sai kuma lokaci ya daga mana hannu ba mu je gagaci ba Allah madaukakin sarki a wannan ayar yana bada labari dangane da yadda wannan annabi nasa Adamu alaihi salam babanmu kenan ya tuba zuwa gare shi sakamakon aiki da yayi a cikin gidan aljanna na saba masa ci da yayi daga itaciyar da Ubangiji subhanahu wata'ala ya hane shi ya ci daga gare ta to yanzu kuma yana kokarin neman afuwa da gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala to shine a wannan aya ta 37 Ubangiji yake bayyana mana yadda wannan annabi nasa ya tuba gare shi shine yake cewa fatalaqa adamu min rabbihi sai annabi adam ya karba daga gurin ubangijinsa kalimatin wasu kalmomi mun yi bayani dangane da yanayin karbar kamar yadda malamai suka gabatar da bayani din wasu malaman sun ce fahimta yayi yadda zai yi ya nemi gafarar ubangiji da kalmomi waɗanda suke na musamman wasu malaman kuma suka ce karbar kalmomin yayi a gurin ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyar wahayi a yayin da wasu kuma suka ce ilhamar su ubangiji ya masa ma'ana ubangiji ya kumsa masa kalmomin a cikin zuciyarsa ta yadda yayi amfani da su wajen neman gafarar ubangiji subhanahu wata'ala waɗannan kalmomi da Adamu alaihi salam ya karba daga gurin ubangijinsa waɗanne irin kalmomi ne haka wannan shine gabar da zamu tashi wannan ita ce gabar da zamu tashi a kanta a wannan karatu namu na wannan yammaci Ibnu Abbas Allah madaukakin sarki ya yarda da shi da babansa gaba daya da shi da Al-Hasan al-Basri babban tabi'i na musulunci da Sa'id ibn Jubair da Imam al-Dhahhak da Mujahid waɗannan duk manyan masana tafsirin Al-Qur'ani mai girma ne sun bayyana mana irin kalmomin da Annabi Adam alaihi salam ya karba daga gurin ubangijinsa suka ce kalmomin da Annabi Adam ya karba daga gurin ubangijinsa sune wanda ubangiji ya bayyana mana su a cikin suratul a'raf ya aramu a karanta mana su
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
waɗannan sune kalmomin da Annabi Adam alaihi salam ya karba gurin ubangijinsa inji manyan masana tafsirin alqur'ani cikin sahabbai da tabi'ai Ibnu Abbas Allah yarda da shi da babansa da Al-Hasan al-Basri da Sa'id ibn Jubair da Imam al-Dhahhak da Mujahid suka ce waɗannan kalmomi sune wanda ubangiji ya bayyana cikin suratul a'raf annabi Adam da matarsa Hawwa'u suka ce rabbana zalamna anfusana, ya ubangiji mu mun zalunci kawunanmu, wa in lam taghfir lana, idan har baka gafarta mana ba, wa tarhamna kuma ka tausaya mana, lanakunanna minal khasirin, to fa mu za mu zamanto daga cikin masu asara. Waɗannan kalmomi su ne waɗanda annabi Adam alaihi salam ya karɓa daga gurin Ubangijinsa da shi da matarsa Hawwa'u suka yi ta nana tasu wajen neman afuwa da gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To waɗannan kalmomi idan mun kula, a farkonsu annabi Adam alaihi salam yana i'tirafi da zunubinsa, cewa da ya yi da shi da Hawwa'u rabbana zalamna anfusana, ya Ubangiji mun zalunci kawunanmu, kenan yana tabbatar wa Ubangiji cewar shi ya yi laifi, ma'ana ya sallama, ya yarda, ya miƙa wuya akan cewar ya yi wa Ubangiji laifi. To shi ne yake cewa wa in lam taghfir lana, in har baka mana gafara ba, wa tarhamna kuma baka tausaya mana ba, lanakunanna minal khasirin, to fa za mu zamanto daga cikin masu asara. Kenan duk wanda ya aikata aiki na sabo, idan bai samu gafara daga gurin Ubangiji ba, kuma Ubangiji bai tausaya masa ba, wannan ya shiga uku. Isharar da waɗannan kalmomi na annabi Adam suke yi kenan. To irin wannan kalmomi da annabi Adam alaihi salam ya yi amfani da su wajen tuba ga Ubangiji, idan mun kula sauran annabawa na Allah maɗaukakin sarki a yayin da suka fahimci sun yi kuskure da shigen waɗannan kalmomi suke neman gafarar Ubangiji, saboda kalmomi ne wanda sun kunshi nuna cewa kai ka gaza kuma ka kasa, sannan kuma ka yi abin da bai dace ba, ma'ana ka tabbatar da haka kai da kanka, sannan kuma a ɗaya hannun na nuna cewar in ba gafarar Ubangiji ba wa ya samu ba, to shi ya halaka, ya halaka, ya shiga uku, ya lalace, ba shi da nutsuwa, ba shi da kwanciyar hankali, ba shi da walwala a rayuwarsa ta duniya ko kuma ta kabari ko ta lahira. Galibi kuma irin wannan ce addu'o'in annabawa a irin wannan gabaɗe. Annabi Musa alaihi salam shi ma ya yi addu'a makamanciyar wannan lokacin da ya fahimci cewar ya yi kuskure. يَا رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
النبي موسى عليه السلام yace ya ubangijina inni zalamtu nafsi, lallai fa ni na zalunci kaina. Mun ji lafazin sa shigen na annabi Adam da Hawwa'u da suka ce rabbana zalamna anfusana, ya Ubangijinmu mun zalunci kawunanmu. To Allah Ubangiji subhanahu wata'ala yana so daga bawa a lokacin da bawa ya yi kuskure ya nuna cewa ya yi kuskure, kuma duk zunubin da bawa ya aikata nan zunubin zalunci, kowane irin zunubi, komin girman zunubin, komin rashin girmansa, wannan zunubi zalunci ne. To wannan kuma galibi shi ne lafuzzan annabawa a lokacin da suke neman afuwa da gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Annabi Musa ya ce rabbi inni zalamtu nafsi, ya Ubangiji lallai fa ni na zalunci kaina, faghfirli, to ya Ubangiji ka gafarta mu. Allah maɗaukakin sarki sai tabbatar da cewar ya gafarta masa, faghfara lahu, sai Ubangiji ya gafarta masa. To haka zalika idan mun duba annabin Allah annabi Yunusa, shi ma da yayi laifi ga Ubangiji ya tashi tuba, tubarsa makamanciyar wannan. Malamai ƙarƙashin wannan suka ce a duk lokacin da bawa ya aikata aiki na sabo, nadama ta shige shi cikin zuciyarsa, ya ƙudiri aniyar tuba da neman afuwa da gafarar Ubangiji, to ana so a yayin tuban da neman afuwar Ubangiji amfani da ire-iren waɗannan kalmomi na annabawa. akwai fata mai girma cewar Ubangiji zai masa afuwa. Saboda lafuzza ne da sun kunshi girmama Ubangiji da nuna nadamarka da jin cewa eh kai ka aikata aikin da bai dace ba wanda ya saba wa Ubangiji. Sa'annan kuma idan baka samu wannan afuwa da gafarar Ubangijin ba, rayuwanka za ta lalace, ba za ka zauna ƙalau ba, al'amari duka zai rikirkice maka har sai in ka dace da gafara ta Ubangiji. Nan ne komai zai saitu maka, komai zai tafi yadda ya kamata. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yake karantar da al'ummarsa gafara, neman gafara da za su yi gurin Ubangiji, sai ya karantar da su wani lafazi wanda duk lafazin da za ka yi amfani da shi, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wajen neman afuwa, wajen neman gafara Ubangiji ba lafazin da ya kai shi. Shi yasa ma malamai suka masa lakabi da shugaban gafara, shugaban neman gafara. Idan za ka nemi gafara gurin Ubangiji ga shugaban su, akwai lafuzza na neman gafara, na neman afuwa gurin Ubangiji, amma wannan lafazi shine shugaban su, shine jagorar su, wannan lafazi shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce wa sahabbansa su ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Wannan shine shugaban duk wani gafara da zaka nema, wannan shine shugaban su, Annabi lakabin da ya bashi kenan. Annabi ya bashi lakabi da shugaban istighfari, sayyidul istighfar. Akwai istighfari da yawa, amma wannan shine shugaban su, yana sama lafazi ne wanda in ka nemi gafara da shi gurin Ubangiji ana fatan Ubangiji zai gafarta maka. Shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar ana fadin wannan lafazi na neman gafara safe da yamma. Yace duk wanda ya fadi wannan lafazi da safe, kuma zuci yana mai halarto zuciyarsa a lokacin da yake fadi, yana ji a ransa cewar shi din ya kasa, ya gaza, kuma shi din mai sako ne ga Ubangiji, ya mutu cikin wuninsa, Annabi ya ce ba abin da zai hana shi shiga aljanna. Wanda kuma ya fade shi da yamma, yana mai halarto zuciyarsa a lokacin da yake fadi, kuma yana ji a gangar jikinsa cewar shi ya kasa, ya gaza, kuma shi mai sako ne, ya ma yi sakon neman afuwa da gafara da rahama ta Ubangiji yake yi, ya fada da yamma, in har ya mutu cikin daransa ba abin da zai hana shi shiga aljanna, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi ne wanda yake ingantacce, wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin sahihinsa. Addu'ar tana nan a cikin Hisnu Muslim, shi yasa malamai suka sanya ta ita, wannan neman gafarar suka sanya ta cikin azkarus sabahi wal masa, zikiri da ake so bawa ya nayi safe da yamma. Allahumma anta rabbi, ya Allah kai ne Ubangijina, la ilaha illa anta, babu abun bauta bisa cancanta sai kai, khalaqtani, kai kadai ka halicce ni, ba wanda ya taimaka maka wajen halittata, ko dai da shawari ba wanda ya taimaka maka ya Ubangiji wajen halittata, kai kadan ka ka halicce ni, wa ana abduka, kuma ni din bawanka ne, ba bawan kowa bane, wa ana ala ahdika wa wa'dika, sannan kuma har ila yau ni ina nan kan alƙawarin da na maka na imani da kadaita ka da bauta, sannan kuma ina nan ina mai gaskata alƙawarin da ka mun na aljanna. Shine ma'anar wa ana ala ahdika, ma'anar wa ana ala ahdika, ni ina nan kan alƙawarin da na maka na imani da kai na kiyakance ka da kebe ka da bauta shine wa ana ala ahdika wa wa'adika kuma ina mai gaskata alƙawarinka da kai mun na aljanna matukar na rayu cikin imani na mutu cikin imani to ina mai gaskata alƙawarinka kan cewar zaka datar da ni da aljanna mastata'tu gurgudan iko na bazan iya yin abin da bazan iya ba sai abin da ka kaddara mun yake karkashin iko na wannan idan mun ji duka kamar gabatarwa ne da shimfidi bawa yake yi kafin ya bijiro da neman afuwa da gafara gurin Ubangiji subhanahu wataala a'udhu bika min sharri ma sana'tu ina neman tsarinka daga sharrin abin da na aikata to yanzu ne bawa ya fara neman gafara ya fara addu'a gurin Ubangiji subhanahu wataala abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u laka ina i'tirafi ina tabbatar da ni'imarka a gare ni ka mun ni'imomi masu tarin yawa kuma ina tabbatar da eh tabbas haka ne ko tantama babu ko shakka babu kai mun ni'imomi wanda suke masu tarin yawa waɗanda ba za su iyakantu ba waɗanda ba za su lissafu ba wa abu'u laka bi dhanbi sannan ina tabbatar maka da zunubi na na sallama nayi zunubi na yarda nayi zunubi dama dukan mu masu zunubi ba dare ba rana to saboda haka muna da buƙatuwar maimaita wannan safe da yamma dube da zunubin da muke zamu iya yin zunubi da rana zamu iya yin zunubi da dare faghfirli to ka gafarta mun mun ji gafarar inda tazo mun ji neman gafarar inda tazo faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta saboda babu wanda ke gafarar zunubi sai kai kai kadanka duk wanda ya faɗi wannan a lokacin da ya safiya in ya mutu da rana ba abin da zai hana shi shiga aljanna duk kuma wanda ya faɗi da yamma idan ya mutu da dare ba abin da zai hana shi shiga aljanna inji ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to idan mun kula da wannan shugaba na gafara da annabi ya karantar da al'ummarsa za mu ga lafuzzan da wannan gafarar ta kunsa ta yi shige da lafuzza da aka samu daga sauran annabawa waɗanda muka ga misalai daga cikinsu to wannan shine bayani na farko daga gurin wasu daga cikin malamai dangane da kalmomin da annabi Adam alaihi salam ya karba daga gurin Ubangijinsa sune rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin to akwai kuma wani lafazi daban ko wata kalma daban cikin kalmomin da ya karba gurin Ubangijinsa wanda wannan an nakalto mana daga Mujahid Mujahid yace kalmar da annabi Adam alaihi salam ya karba gurin Ubangijinsa ita ce subhanaka allahumma la ilaha illa anta rabbi zalamtu nafsi faghfirli innaka antal ghafurur rahim wannan su ne kalmomin da annabi Adam ya karba gurin Ubangijinsa da shi da matarsa Hawwa'u suka yi ta nanatawa don neman afuwa da gafarar Ubangiji sannan Ubangiji ya musu gafara subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka ya Allah la ilaha illa anta babu abun bauta bisa cancanta sai kai rabbi zalamtu nafsi ya Ubangiji na ni na zalunci kaina faghfirli to ka gafarta mun mana innaka antal ghafurur rahim lallai fa kai mai gafara ne kuma mai tausayi ne ga bayinsa Mujahid yace waɗannan su ne kalmomin da annabi Adam alaihi salam ya karba gurin Ubangijinsa kuma ya tuba da su gurin Ubangijinsa subhanahu wataala wasu malaman suka ce addu'o'i kawai yayi ta yi kuma yana ta kuka yana ta nadama yanzu ni annabi Adam duk tarin ni'imomin nan da Ubangiji subhanahu wataala ya mun na farko ya halicce ni da kansa bayan ya halicce ni ya sanar da ni sunayen komai da komai wanda mala'ikunsa ba su sani ba baya ga haka ya ce wa mala'ikunsa su mun sujjada baya ga haka ya sa ni cikin gidan aljanna in ci daga abin da nake so in sha daga abin da nake so amma hani ɗaya kawai ya hane ni amma na kina hannu amma na yi abin da bai dace wannan ita ce nadamar da annabi Adam yake ta yi cikin tashin hankali yana ta roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa afuwa ya gafarta masa ubangiji kuma sai masa afuwa ya gafarta masa dama a duk lokacin da bawa yayi zanubi ya fahimci yayi zanubi yayi nadama ya tuba tuba wacce take ta gaskiya Allah yana maraba da shi shi yasa Allah ya ce yana son masu yawan tuba kuma yana son masu tsarki a cikin suratul baqara yuhibbut tawwabin yana son masu yawan tuba
inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin
lallai Allah madaukakin sarki yana son at-tawwabin sune masu yawan tuba kuma yana son masu sarkaka to kaga anan gurin annabi adam alaihi salam dube da irin wannan tuba da yayi ta yi ga ubangijinsa kuma yayi nadamar abinda ya faru daga gare shi sai ubangiji subhanahu wata'ala gafarta masa kuma ya nuna masa soyayyarsa subhanahu wata'ala shi yasa anan gurin yace fataba alaihi sai ubangiji ya karbi tubansa saboda waɗannan lafuzza da yayi amfani da su lafuzza ne da duk lokacin da bawa yayi zunubi yayi amfani da su wajen neman gafarar ubangiji to ubangiji zai masa gafara kuma zai karbi tubansa shi yasa a wannan guri Allah madaukakin sarki ya ce fataba alaihi sai Allah ya karbi tubansa akwai tambaya a nan ɗan uwa a nan gurin ubangiji ya ba mu labari cewar annabi adam ya karbi kalmomi gurinsa wanda yayi amfani da waɗannan kalmomi wajen neman afuwa da gafarar ubangiji sai ubangiji ya karbi tubarsa kuma ya gafarta masa to tambayar ita ce annabi adam shi kadai ne yayi laifin an fahimci tambaya ta shi kadai ne yayi laifin a gidan aljanna shi da matarsa to me yasa anan gurin aka kibe shi da ambato ina labarin matar yake ai shi da matarsa ce suka ci daga bishiyar da ubangiji subhanahu wata'ala ya hane su su ci daga gareta saboda ai ubangiji da yasa su a cikin gidan aljannan ce musu yayi wala taqraba ko karku kusanci wannan bishiyar fatakuna sai ku zamanto minaz zalimina daga cikin azzalumai sannan lokacin da suka zo a bayan annabi adam ya karbi kalmar gurin ubangijinsa ai cewa ya kala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna wannan dai yana nuna su biyu ne ba shi kadai ba kala sai su biyu suka ce rabbana ya ubangijin wannan duk su biyu ne suke magana zalamna anfusana mun zalunci kawunan mu wa in lam taghfir lana in baka gafarta mana ba ba mun ba ba ni kadai ba wa tarhamna in baka tausaya mana ba lanakunanna minal khasirin tabbas ko tantama babu zamu zamanto daga cikin masu asara kaga kenan su biyu suka yi zunubi sa'annan kuma su biyu suka nemi afuwa da gafarar ubangiji to amma me yasa anan gurin ubangiji yace fataba alaihi sai Allah ya karbi tubansa kenan bai karbi tuban matarsa ba an gane bayani Allah ya ce annabi adam ya karbi wasu kalmomi daga gurinsa ya nemi afuwarsa kuma mun ji a ayar suratul a'raf ba shi kadai ya nemi afuwar ba shi da matarsa ne to amma anan gurin Allah sai ya ce fataba alaihi sai Allah ya karbi tubansa kenan Allah bai karbi tuban matarsa ba to ya Allah ya kebe shi da ambato anan saboda shi ne annabi shi yasa Allah ya kebe shi da ambato eh ahsant wannan amsar taka tana da kyau sosai tunda tana karkashin sa in an gafarta masa shi ita ma an gafarta mata wasu daga cikin malamai sun faɗi wannan cewa dalilin da yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya keɓe annabi adamu anan da ambato gafarta masa gafarta mata ne yanzu misali in aka tambaye ka kwano nawa kake ci a gidanka ai ba kai kadai kake ci ba zaka ce a gidana ina cin kwano 10 a wata kai kadai kake ci a kai da iyalanka to larabci shi ma yana da irin wannan a gidana ina cin kwano 10 ai ba kai kadai kake ci ba da matarka da ƴaƴanka kuke ci. Ko kuma ka ce na zauna a wannan gidan tsawon shekara uku ina haya, kai kadai ka zauna a kai da iyalanka, amma me yasa ka ce na zauna? Galibi mutum yana magana, yana fito da maganar tasa a matsayin shi kadai, amma yana nufin shi da iyalansa. Magana ya kunshi wannan salo din. To irin wannan salon ne Ubangiji ya amfani da shi anan. Ba shi ke nuna cewar iya shi Adamu bane aka gafartawa. A duda matarsa, amma salo na magana ya gaji haka. A ambaci mai gida tare da cewar iyalan gidansa za su shiga ƙarƙashin wannan ambato. Wannan shi ne bayanin da wasu daga cikin malamai suka yi. Wasu kuma suka ce dalilin da ya sa a nan gurin Allah Maɗaukacin Sarki ya keɓe Annabi Adam da ambato, saboda ai a farkon kissar ma shi kadai aka ambata, inda Allah ya ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, ni zan sanya khalifa a ban kasa, amma ai ba shi kadai aka sanya a ban kasan ba. Amma Allah da ya zo bayani fara bada labarin kissar cewa zai sanya khalifansa a ban kasa, amma da Allah ya zo ai ba shi kadai ya sa ba. To shine malamai suka ce tunda Allah ya bude kissar da ambatansa shi kadai, sai ya zama ya cancanci in an zo rufe kissar ma a rufe ta da ambatansa shi kadai. Shi yasa a nan gurin Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi, aka kebe shi da ambato. To shi ma wannan martani da malamai suka yi na kebe Annabi Adam alaihi salam da Allah Maɗaukakin Sarki yayi da ambato, shi ma zai samu karbuwa a wannan gaba din. Sannan akwai bayanin da wasu daga cikin malamai suka yi na dalilin da yasa Allah ya keɓe shi da ambato, suka ce ita mace sautari da dama zaka ga mutum yana barinta a matsayin personal rayuwarsa ce, abubuwan da suka shafi matarsa bai cika fito da shi bainal jama'a ba, za a iya zama da shi gurin abokansa da daba ai ta tattaunawa a kansa, amma in abu ya shafi matarsa sai ka ji ya yi miɗik da bakinsa, ko in abu ya shafi gidansa sai bar shi a matsayin personal life ɗinsa ne, ba wani ba lallai ya ji me ke kai kawo a gidansa ba, a iyalansa, a ƴaƴansa, wannan ya keɓanta da shi. Suka ce to dube da haka ne yasa Ubangiji ya keɓe Annabi Adamu da ambato, dan ya muku ishara cewar duk wani abu da ya shafi matarka, ya shafi iyalanka, wannan rufe shi ake yi. Amma in abu ya shafe ka kai tsaye ba matsala, ka baza shi a fefe, a tattauna, a duba. Amma in ya shafi iyalanka, in ba wanda ka aminta da shi ba, ko kuma gurin da kake ga za ka samu a sama maka mafita in wata matsala ce, ba a fito da shi a ko'ina a yi ta tattauna shi. To shi yasa Ubangiji a nan ya keɓe Annabi Adam alaihi salam da ambato cewa fataba alaihi, sai Allah Maɗaukakin Sarki ya karɓi tubarsa. Faɗin Allah Maɗaukakin Sarki fataba alaihi, malamai suka ce yana da ma'anoni guda biyu. Ma'ana ta farko, Allah Maɗaukakin Sarki sai ya masa taufiki da yin tuban, kuma sai ya karɓi tubansa. Ma'ana ta farko, ya masa taufiki, ya masa dace da yin tuban. Ma'ana ta biyu kuma, sai ya karɓi tubansa. Saboda duk zunubin da bawa ya aikata, ba zai iya tuba ba in ba Allah ya datar da shi da tuban ba. Ita karan kanta tuban in ba da dace daga gurin Ubangiji ba, mutum ba zai iya ba. Shi yasa wani zaka ga yana ta aikata aikin laifi, shi kansa wannan aikin da yake ba jin daɗin sa yake ba, amma ya kasa tuba. Me yasa ya kasa tuba? Allah bai masa taufiki da dacen tuban ba. Kenan yanzu in ka samu ka tuban ma, taufiki ne daga gurin Ubangiji, dace ne daga gurin Ubangiji, ka samu damar tuba bisa ga aiki da ka kasance kana yi mummuna na laifi. To in har kaga ka samu damar tuba, ka gode wa Ubangiji, ni'ima ce mai girma. Saboda wayonka da iyawanka ba zai baka damar tuba bisa ga aiki da kake aikatawa na sako ba. Kuma ana samun irin haka da yawa daga cikin masu aikata aikin sako, inda zaka zauna ka yi hira da shi ko ka tattauna da shi, musamman masu shaye-shaye, zaka ji shi kansa abun yana damunsa. Shi kansa ba san abun yake ba. Shi kansa abun yana ci masa tuwo a ƙwarya. Amma ya daina, ya gagara dainawa. Me yasa Ubangiji bai datar da shi da tuba ba? To a nan gurin fataba alaihi, malamai suka ce Allah ya datar da Annabi Adam da yin tuba, ma'anarsa ta farko kenan fataba alaihi. Sannan kuma bayan ya datar da shi da yin tuba, da ya tuban shi sai ya karɓi tubansa. Allah subhanahu wa ta'ala sai karbi tuban annabi adam me yasa karbi tuban annabi adam alaihi salam innahu huwa at-tawwabur rahim saboda shi at-tawwabu ne kuma shi ar-rahim ne wannan shine dalilin da yasa karbi tuban annabi adam at-tawwabu suna ne daga cikin sunayen Allah anan gurin Allah madaukakin sarki ya kira kansa da at-tawwabu kenan yanzu zamu fahimta cewar daga wannan aya daga cikin sunayen Allah da Allah ya ba mu labari cewa yana da suna waɗanda suke mafi ya kyau akwai at-tawwab a cikin alqur'ani Allah bayyana mana cewa yana da suna mafi ya kyau al-rahma
walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
الله مدوكاكين سركي او wannan aya ta suratul a'raf yace walillahi al-asma'ul husna kuma Allah madaukakin sarki yana da suna wadanda suke mafi ya kyau fad'uhu biha to ku roke shi da wadannan sunayen nasa to daga cikin sunayen Allah mafi ya kyau akwai at-tawwab Allah ya kira kansa da at-tawwab anan abinda kuma yake wajibi ga dukkan musulmi duk wani suna da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kira kansa da shi cikin alqur'ani ko kuma manzansa ya kira shi da shi cikin hadisi ingantacce to wannan wajibi ne ga kowane musulmi ya tabbatar ma Allah wannan sunan nasa kuma ya kira shi da wannan sunan kenan su suna da Allah ya kira kanshi da shi ko manzansa ya kira shi da shi wajibi ne ga kowane musulmi ya kira Allah da wannan sunan kuma ya tabbatar masa da wannan sunan wannan ka'ida ta farko ke ka'ida ta biyu duk inda ka samu suna na ubangiji zaka tarar wannan sunan yana kunshe da siffa ta ubangiji anan gurin Allah ya kira kansa da at-tawwab wannan suna na ubangiji za a iya samu siffa ta ubangiji daga wannan suna sunansa at-tawwab sannan daga cikin siffofinsa shi mai karban tuban bayi ne wannan yana daga cikin siffofin Allah ya aka gane daga sunansa at-tawwab duk wani suna da ka sani na ubangiji ana iya ciro siffar ubangiji daga wannan sunan amma ba kowace siffa bane ake iya ciran suna daga gare ta wannan ka'ida ce da ta shafi babina al-asma'u was-sifat sunaye na ubangiji da kuma siffofin ubangiji to anan gurin Allah subhanahu wata'ala ya kira kansa da at-tawwab to abin tambaya shin bayan Allah za a iya kiran wani da at-tawwab banda Allah sunan Allah ne ai at-tawwab ko gashi ya kira kansa da at-tawwab to ya halarta halittu su kira kawunan su da at-tawwab ko bai halarta ba bai halarta ba ko tunda Allah ya kira kansa da shi malamai suka ce akwai sunayen da Allah ya kira kansa da shi da sunayen kuma ya kira wasu daga cikin bayinsa da sunayen sai dai siffar Allah subhanahu wa ta'ala ba irin siffar halittunsa bane saboda shi babu wanda yake kamar sa cikin halittunsa dazun nan alaran ma karanta mana ayar da Allah yake cewa inna Allaha yuhibbu at-tawwabina kaga Allah ya kira mutane da at-tawwabun masu yawan tuba kuma Allah anan gurin ya kira kansa da tawwab ina fata mun gane kenan za a iya kiran wani da tawwabu kuma za a iya kiran Allah da tawwabu sai dai akwai bambanci tsakanin tawwabu na Allah da tawwabu na halitta wanda ba ubangiji ba ina fata mun fahimta saboda Allah babu wanda yake kamar sa babu wanda yake kwatankwacin sa wannan suna na Allah subhanahu wata'ala at-tawwabu ya maimaitu a cikin alqur'ani har sau goma kamar yadda malamai suka bibiya suka hakaito mana da haka din ma'anar tawwabu kuma shine wanda ya kai makwara ya kai iyaka wajen karban tuban bayinsa wato Allah ya kai makwara ya kai iyaka wajen karban tuban bayinsa ta yaya za mu fahimci haka malamai suka ce ta fuskoki guda biyu fiska ta farko Allah madaukakin sarki duk yawan zunubin bawa Allah zai gafarta masa zai karbi tuban sa duk yawan zunubinka wato ta fiskar yawa da kuma fiskar girma duk girman zunubinka Allah zai karbi tubanka kuma zai gafarta maka wannan ta fiskar nau'in zunubi kenan sai ta fiskar adadin zunubi duk yawan zunubinka komin yawan sa in dai ka tuba ga Ubangiji shi mai karban tubanka ne ya gafarta maka wannan shine ma'anan tawwabu mai yawan karban tuban bayi ta fiskoci guda fiska na farko duk girman zunubinka fiska ta biyu duk yawan zunubinka kowanne kuma yana da nasa misali mu dauki girman zunubi a zunubi da bawa zai yi a duniya wane zunubi ne fi girma shirka shirka shine fi girma to ai babu wanda yayi shirka ya tuba Allah ya ki karban tuban sa Allah ma da kansa yake cewa walladina la yad'una ma'allahi
walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
wannan aya da Al-Ram ma karanta mana Allah madaukakin sarki ya jero zunubai guda uku wanda azunubi da ake yi wa Allah a duniya ba zunubin da ya kai su muni ba zunubin da ya kai su girma kuma ɗaya na biye wa ɗaya su ukun nan a jere ɗin nan duk zunubin da ake a duniya ba zunubin da ya kai su illa da hatsari da girma gurin Ubangiji Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhara su ne waɗanda ba sa bauta ma wani daban tare da Allah kaga bauta ma wani daban tare da Allah wannan shine mafi girman zunubi shi yasa Abdullahi dan Mas'ud Allah yarda da shi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya rasulullah ayyu dhanbi a'zam ya manzan Allah cikin zunubi da ake saba wa ubangiji da shi wanne ne yafi girma annabi sallallahu alaihi wasallama yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka mafi girman zunubi shine ka sanya wa Allah tsara ka sanya wa Allah kishiya alhali shi ya halicce ka ya zamanto kana bauta ma wani wanda ba shi ba yace thumma ay to bayan wannan kuma sai wanne annabi sallallahu alaihi wasallama yace an taqtula waladaka khashiyata an yat'ama ma'ak wanda yake biye masa shine ka kashe danka tsoron kar ya ci tare da kai ma'ana tsoron talauci kenan wannan yake nuna mana zunubin da yafi girma shine shirka bayan shirka sai kisan kai sai Abdullahi dan Mas'ud yace thumma ay bayan shi sai wanne yace an tuzani bi halilati jari kai zina da matar makwabcinka kenan zunubin da yake biyewa shirka da kisan kai shine zina to waɗannan zunubi guda uku sune Allah ya hada su cikin wannan aya yace walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhara sune waɗanda ba sa bautawa tare da Allah wani allan daban wani abun bautan daban su bauta masa tare da Allah ba sa wannan wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq sannan ba sa kasharan da Allah ya haramta a kashe sai da haƙi wala yaznun sannan ba sa zina waɗannan laifuka guda uku a jere babu laifin da ya kai su girma gurin Ubangiji shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa man yaf'al dhalika yalqa athama duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan guda uku zai hadu da ukuba mummunar ukuba matsananciyar ukuba daga gurin Ubangiji subhanahu wata'ala amma kuma illa man taba yudha'afu lahu al'azab za a ninninka masa azaba saboda mugunyar waɗannan zulumi wa yakhludu fihi muhana zai tabbatu ya dawwamu cikin azabar yana makaskanci wulakantacce gurin Ubangiji saboda girman waɗannan zunubi guda uku hada sanyawa Allah kishiya kisan kai zina waɗannan zunubai ne wanda sun yi muni sun munana gurin Ubangiji sai a ƙarshe Ubangiji yace illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat amma wanda suka tuba suka yi imani suka yi aiki nagari suka canja waɗannan ɗabi'u munana na sanyawa Allah tsara na sanyawa Allah kishiya da kuma kisan kai da zina to irin waɗannan za a canja musu kyawawan su munanan su su dawo kyawawa to wannan ta fiskar nau'in zunubi kenan duk zunubin da kai kisan kai kai zina kai shirka kai in dai ka tuba Allah zai karbi tubanka shi yasa yace illa man taba sai dai wanda ya tuba shi in ya tuba Allah ya karbi tubansa shi yasa aka ya kira kansa da at-tawwabu ma'ana mai yawan karban tuban bawa kuma komin girman zunubin bawa abinda zai tabbatar mana da haka ƴan uwa hadisi ne wanda aka samo daga Imran dan Husayn Allah madaukakin sarki ya yarda da shi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hadisin Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa wata mata ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga kabilar Juhaina a cikin garin Madina ta zo ta samu manzon Allah tace ya Rasulullah nayi zina ka tsayar min da haddi annabi sai ya tabbatar eh ta yi zina saboda me ga ciki ya bayyana sai annabi ya ce to ba wani abu ki je ki reni cikin har sai kin haife wannan mata ta juya ta tafi ta je ta ci gaba da renon wannan ciki ciki ya tsufa har ya kai ga munzalin haihuwa ta haife shi sai ta dauko jinjirin ta dawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya Rasulullah ga jinjirin nan na haifa ya sauka cikin aminci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ki je sai kin yaye shi sai ki dawo wannan mata ta tafi ta ci gaba da shayar da yaro lokacin da ta yaye yaro sai ta zo da yaron da gurasa a hannunsa yana ci alama da take nuna cewar yanzu koda an bar shi babu mahaifiya abincin da zai ci zai isa ya rayar da shi ta zo da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce wa zai kula da wannan yaro wani cikin sabon sa ya ce a bani ya rasulullah ya karbe shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a toni rami a sanya ta ciki a jefe ta aka toni rami dama mata ce wacce ta taba yin aure kuma dama hukuncin wacce ta yi aure kenan a jefe ta aka toni rami aka sa wannan mata aka jefe ta ta mutu da aka jefe ta ta mutu aka fuddo da ita aka yi mata sitira aka zo aka ajiye ta sai annabi ya shiga ya mata sallah aka je aka burne ta bayan an dawo sai sayyidina Umar ya ce ka ya rasulullah yanzu matar da ta yi cike shege ta haifi da wanda ba shi da uba kuma ka shiga ka mata sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya Umar laqad tabat taubatan law wuzi'at ala ahli almadinati lakafathu a wata riwayar laqad tabat taubatan law wuzi'at ala 70 min ahli almadinati lawasi'athu sai tace yace masa ya kai Umar wannan mata da ka gani tayi tuba tuban da inda za a raba wa mutanen Madina ta ishe su su shiga aljanna da ita wata riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa wannan mata da ka gani tayi tuba ta gaskiya wacce inda za a raba wa mutane 70 cikin mutan Madina wannan tubar tata ta ishi mutan Madina mutun 70 su shiga aljanna da wannan tubar tata shi yasa na shiga nayi mata sallah wannan yana nuna girman zunubin ta amma tunda ta tuba tuba ta gaskiya Allah tunda shi at-tawwabu ne mai yawan karban tuban bayi ne ya karbi tubanta amma ta afuwa duk da girman zunubinta to shine malamai suka ce kalmar at-tawwabu sunan Allah at-tawwabu ya kunshi abubuwa guda biyu abu na farko saboda shi mai yawan tuba ne duk girman zunubinka indai ka tuba gare shi to zai karbi tubanka abin da ake so daga gare ka shine kai tuba wacce take ta gaskiya in dai har kai tuba ta gaskiya komin girman zunubinka to ya karbi tubanka wannan na farko kenan na biyu komin yawan zunubinka komin yawan sa in dai kai tuba tuba wacce take ta gaskiya to zai maka afuwa duk zai goge maka ko zunubi 10 kai ko 20 kai ko 30 ko 50 ko 100 ko 1000 komin yawan zunubinka saboda me innahu huwa at-tawwabur rahim shi mai yawan karban tuban bayi ne shi yasa Allah madaukakin sarki yace qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim
qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnutu bir rahmatillah إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
muji wannan aya ɗan uwa ka Allah mun gode maka Allah madaukakin sarki yace qul ya ibadiya ya kira mu da bayinsa dan ya nuna mana jin kansa a gare mu duk da muna saba masa fa yace qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim kace kai annabi ka gaya wa al'ummarka kace musu ni Allah ina kiran su da a matsayin su na bayina wadanda suka yi ta'asa da ta'addanci wa kawunan su ni ina kiran su akan cewar la taqnatu min rahmatillah kar ku de be tsammani dangane da rahamar ubangiji kar ku de be tsammani akan rahamar ubangiji kar ku de be tsammani cikin rahamar ubangiji la taqnatu min rahmatillah kar ku de be tsammani daga rahamar ubangiji me yasa innahu yaghfiru dhunuba jami'a inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a saboda Allah madaukakin sarki dukkan zanubai yana gafara su komin yawan su ko 100 ne ko 1000 ne ko malala gashin tinkiya ne in dai bawa ya nemi afuwarsa ya nemi gafararsa ya tuba gare shi tuba wacce take ta gaskiya inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a lalle fa Allah madaukakin sarki yana gafarta zunubai gaba dayan su ko dai baya bari wa bawa in dai bawa ya nemi gafararsa ya ne mai afuwarsa ya tuba zuwa gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin da imam tirmidhi ya fidda shi cikin sunan dinsa Hadisul Qudusi Annabi yake bada labari cewa Allah madaukakin sarki da kansa ya kira dan Adam mu kenan Allah ya kira mu da kansa saboda rahamarsa da gafararsa yace yabna Adam ya kai dan Adam yanzu Allah yana magana da mu ne innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali lallai fa kai tunda kake baka taba kira na ba ko kai fata na gafara ta face na gafarta maka abinda ya faru daga gare ka na zunubi ban damu ba inji Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki yace ya bina Adam ya kai dan Adam law balagat dhunubuka ananas sama da a ce zunubinka za a yi ta tsora wani kan wani wani kan wani har ya isa zuwa gajimaren sama duka zunubinka ne a jera shi ya tafi har zuwa gajimaren sama saboda me saboda yawan sa Allah ya ce thumma astaghfartani sa'annan kuma ka nemi gafarata Allah ya ce gafartu laka sai in gafarta maka ban damu ba da a ce zunubin ka za a jera shi tun daga kan kasa ana ta jera shi ana ta jera shi ana ta jera shi har ya je ya taba gajimare na sama ka nemi gafarar ubangiji ubangiji ya ce sai in gafarta maka ban damu ba ya ce ya bina Adam inji Allah ya kai dan Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya lallai fa kai da zaka zo mun da zunubi cike da ban kasa a ce cikin kasan nan duka zunubin ka ne ka je wa ubangiji da shi thumma laqitani la tushriku bi shay'a, sannan ka hadu da ni baka shirka da ni ko kadan. Allah ya ce la ataituka bi qurabiha maghfira, da nazo maka da cikin kasa duka gafara. Wannan shine ma'anar innahu huwa at-tawwabur rahim, komin yawan zanibi ubangiji subhanahu wata'ala mai gafartawa bawani. Akwai hadisi na Abdullahi dan Abbas wanda zamu karkare bayani a kansa, wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun fidda shi cikin sahihansu. Hadisin mun taba karanta shi a wannan majalisi. Annabi ya bada labari sallallahu alaihi wasallama kan wani mutum dan ta'adda, dan boda. Ai mun san dan boda ko? Wanda kanawa suke ce masa dan daba, gwambawa suke ce masa dan kalare, yan Bauchi suke ce masa dan sara suka. To Annabi ya bada labarin mutum irin wannan cikin al'ummar da ta gabaci wannan al'umma ta Annabi, wanda yayi ta kisan kai. Mun taba bayanin sa, ya kashe rai 99, ya kashe rai har 99, kaga ai yayi yawa. Ko rai ɗaya ka kashe, ai al'amari yayi muni. Tunda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace gusar da duniya da abin da ke cikinta ya fi sauki gurin Ubangiji akan gusar da ran musulmi mumini kwaya ɗaya. To shi fa wannan ba rai ɗaya ya gusar ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba goma ba, rai 99 ya gusar a ban ƙasa. Sai ya yi nadama, yana so ya tuba, ya nemi a nuna masa mai ilimi, sai aka samu akasi. Maimakon a nuna masa mai ilimi, sai aka nuna masa mai ibada. Ya je yi fatawa mai ibada, shi ya kashe rai 99, shin zai iya tuba? Mai ibada ya ce, ina kai ina tuba, rai 99 wasa ne? Kai kan ka kade har buzunka. Rai 99 ai ba wasa ba ne. Wannan mutumin sai ga to me zai hana ci gaba da aikinsa kawai, tunda ba halin tuba, kawai sai ya cika ta na 100 da shi mai ibada. Ya kashe shi, yanzu ya kashe rai 100. Sai ya ji a zuciyarsa dai fa kamar fa akwai hope, akwai wata fa dama fa. Ya sake tambaya a nuna masa wani mai ilimin. Bayan wannan da ya kashe nan, sai aka dace, sai aka nuna masa asalin mai ilimi. Ya je ya sake masa fatawa, ya ce shi rai 100 ya kashe, shin zai iya tuba? Ya ce a za ka iya tuba mana, wake shiga tsakanin Ubangiji da bawansa. Amma wannan gari da kai wannan aika, ka bar shi ka tafi gari kaza da kaza, akwai mutane waɗanda suke bayin Allah na ƙware, ka je ka tuba a can saboda kar ka sake koma gidan jiya. Ya fita daga garin da yayi wannan ta'asa na kisan kai, ya kama hanya zai tafi garin mutanen kirki, sai Allah ya ɗauki rayuwarsa. Mala'ikun rahama suka zo za su tafi da ransa, na azaba suka zo za su tafi da ransa. Abin da zai tabbatar maka cewar Ubangiji ya karɓi tuban wannan bawa, gashi laifin da yayi mai yawa ne, har rai 100 ya kashe. Ai kaga ba kaɗan ba. Sai Allah ya aiko mala'ika, ya zo ya yi alƙalanci tsakanin mala'iku guda biyu, saboda sun samu abin nan musu a tsakaninsu. Na rahama suna cewa nasu ne saboda ai ya tuba ta gaskiya, saboda haka su suka fi cancanta su tafi da ransa. Na azaba suna cewa nasu ne saboda ai a rayuwarsa bai yi alheri ba ko kaɗan. Wannan mala'ika da ya zo sai ya ce a auna garin da zai je da garin da ya baro, duk inda ya fi kusa da garin mala'ikun wannan gari su tafi da shi. Idan ya fi kusa da garin da zai je, mala'ikun rahama su tafi da shi. In ya fi kusa da garin da ya baro, mala'ikun azaba su tafi da shi. Da aka auna sai aka ga ya fi kusa da garin da zai je. Wata riwaya ta ce Allah da kansa ya yi umurni wa garin da zai je, ya ce ta matso da taku ɗaya. Saboda me? Saboda Allah ya karɓi tubansa. Allah yana so ya masa rahama. Me yasa Allah ya karɓi tubansa? Me yasa Allah yake so ya masa rahama? Saboda ya tuba ta gaskiya. Gashi dai laifin da yayi mai yawa ne. To amma saboda Allah tawwabu ne, mai yawan karɓan tuban bayi ne, duk da yawan zunubansa Allah sai ya karɓi tubansa ya masa afuwa. To wannan suna ne cikin sunayen Ubangiji subhanahu wata'ala at-tawwabu, wanda Allah ya kira kansa da shi a nan, da wannan suna nasa ya karɓi tuban annabinsa annabi Adam alaihi salam. Sannan kuma ar-rahimu, wannan shi ma sunan Allah ne. Shi kuma lokaci ba zai bamu dama mu duba bayani a kansa ba, sai mu jinkirta, sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu majalisin mu na gobe abubuwan da muka faɗa na dadai Allah madaukakin sarki ya bamu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wannan karatu da muka yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka ya karba daga gare mu ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu ya nauya mizanin mu da shi muna tawassuli da wannan karatu namu da muka yi wajen roƙonka ya ubangiji baiwar Allahnka.